Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 4 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan matsalolin tsaro a Najeriya. Musamman ma yadda yake shafar mata da ƙananan yara da kuma yawantar sata ɗalibai a makarantu.
Haka yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa a Najeriya ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
A kwanan baya ne wata kungiyar jin kai ta kasa da kasa, wato Alert International, ta jagoranci wani taron bita inda ta tattaro 'yan jaridu, malaman addinai, shugabannin addinai da sauran masu ruwa da tsaki dangane da yadda za a tunkari matsalar da ta rikice a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Shin menene ma ake zama umul aba'isin janyo rikice-rikicen? Yaya girman wannan matsala take? Wace rawa 'yan jaridu ya kamata su taka? Ta yaya rikicin ke shafar mata da ƙananan yara? Waɗannan na kaɗan daga cikin ɗimbin tambayoyi da wakilin mu Hassan Maina kaina ya yi ƙoƙarin nemo amsoshinsu cikin wannan tattaunawa da ya yi da wasu mahalarta taro daga jihar Zamfara, wanda suka hada da Bashir Kabiru Ahmad, daraktan yaɗa labarai a ma'aikatar jinƙai ta jihar Zamfara, da kuma Ishaq Zaki Tambuwal, ma'aikaci a kamfanin dillancin labarun Najeriya, wato NAN.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe, wanda a yau za mu duba wato abin da ya biyo bayan wani taron ƙarawa juna sani da wata kungiya wacce ba ta gwamnati ba ce, wato NGO Alert International, ta shirya a birnin Sokoto, wanda haɗa hancin 'yan jaridu da shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki domin samar da zaman lafiya a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya. A cikin wannan zuran namu, ina tare da wasu manyan baki guda biyu, za su bayyana kansu da kuma inda suke aiki. Bari mu fara da ɓangaren nan dama.
To, sunana Ishaq Zaki Tambuwal, ni ma'aikaci ne daga kamfanin dillancin labaru na ƙasar Najeriya.
Sai kuma
sunana Bashir Kabiru Ahmad, ni darakta ne na yaɗa labarai a ma'aikatar jinƙai ta jihar Zamfara, kuma asalin ma'aikacin gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnatin jihar Zamfara.
Malam Ishaq, kamar me ka fahimta da wannan taro?
Ai, wannan taro, abin da zan ce, Alhaji Maina, taro ne wanda yake ya dace da lokacin da muke ciki. Kowa ya san yanayin da ake ciki, matsalar tsaro a wannan yanki namu wadda ta zama ruwan dare, musamman ƙauyukan da suka taso suka baro garuruwan su suka dawo cikin biranen jiha. Kai yau ta kai ƙananan hukumomi na jihar Zamfara, wasu ƙananan hukumomi, ma'ana hidkwata ƙananan hukumomi, ba su bata zaunuwa, dole dai sai ka dawo babban birnin jiha inda za ka samu tsaro. Wannan ya haifar da tattalin arziki durƙushewarshi da kuma matsaloli na rayuwa. Al'umma za ka ga mace ta bar ƙauye ta zo, ga yara bata san inda za ta ba, in ka ganta sai kai hawaye duk wani tsari na ci gaba na jin dadin rayuwa yau babu shiga duk wani mai imani in ka zo ATM zaka cire kuɗi zaka ga mutane mace da yara tana jiran ka cire shi to Allah ka taimake ta in ka zo wurin gidan abinci kana ta kowa zaka ga mata da kananan yara babu inda zaka cika ji dadi matsayin ka na dan adam mai tausayi so wannan taro an tattauna abubuwa da yawa
kafin mu zo kan wannan batun malam Bashir kamar kai ya zaka bayyana girman wannan matsala a Zamfara
shi kamar yadda aka sani wannan yanki ana fama da matsaloli sannan kuma matsalolin nan sun fi yawa a jihar ta Zamfara shi amfanin wannan haduwa da aka yi haduwa ce wadda kullun take kokarin fadakar da masu aikin yada labarai cewa lamarin nan huwa ya kai wani mataki da ya wuce kawai mu ba da labari ko mu shirye shiri kawai don kawai a ce ba mu yi labari ba ko kuma kada a ce ba mu gabatar da shiri ba akwai bukata a sanya hikimomi akwai da abin da ake cewa hikimomi kamar misali irin wisdom wannan tsarin da ake magana na misali kana tunanin cewa zaka bada labari ko zaka shirye shiri don ka sanar da mutane ba wai kawai don su sani ba a'a ka ma sa wata hikima cikin wadda za su taba zuciyar su wanda nan take za ta wannan sakon da ka binne a ciki zai canja tunanin su nan take kamar misali kana kallon cewa ana cikin yanzu halin radadi na cire talafin mai da an kai kuma mutane suna taba dan rayuwar su akan matsalar tattalin arziki da al'umma suke ciki amma kuma duk da haka akwai mutanen da su kuma haka kawai ganin dama sun sanyawa sun karawa kaya tsada kudi ba tare da an kara musu su kudin ba su sai a kalli irin wayannan matsala ta yaya su ma za a fito da su karar han mutane su gan su ma'ana duk abin da zamu yi duk labarin da zamu rubuta ko duk shirin da zamu shirya ko kuma duk wani abu da zamu gabatar ya zamanto cewa mun sanya hikima na cewa akwai wani abu da muka so mu binne ko wani abu da muke so mu ga mun haifar na canza tunanin mutum daga tunanin yin abin da ba daidai ba zuwa abin da ya kamata yi a matsayin shi na dan adam ko kuma dan kasa
mallam ya saka idan muka duba kaman bangaren Zamfara wannan rigima da ake fama da ita a cikin nau'i na mutane kaman wadanne ne suka fi jin jiki a wannan tarzoma
mata da kananan yara saboda ai duk wani iftila'i yazo karshe su ne ke shiga cikin haula'i ko kuma yanayin da bai da dadi saboda zaka ga magidanci ya gudu ya tafi ya bar iyalan shi wasu an kashe shi yanzu idan aka kashe mutum shi kadai aka kashe amma ita matar da aka bari da yara an bar mata yara zaka ga wani lokaci zaka ga ko kaka ko kane kowa na wanda aka kashe shi mamaci zaka iskucewa a zo gaba daya a kashe mutane wanda aka bari ba ta da wani wanda zai taimakunta su kuma yaran kanana ga sunan su ne kananan yaro bai san inda zai je neman abinci ba karshe su ne suke fadawa cikin matsaloli da ake huskanta kai su an yi rafi ko wani abu wanda ke shahuwar rayuwar su har karshen rayuwar su in ba an samu tallafin da ya kamata ba
na'am to an yi tsara kan gaba mallam Bashir dake daman kana ma'aikatar jin kai ne kamar wani kokari gwamnatin Zamfara take yi domin ganin an tallafa wa wadanda wannan abin ya shafa
to kokarin da wannan gwamnatin jihar Zamfara take musamman ta wannan ma'aikata shine duk lokacin da aka ce ga wata matsala an samu to akwai wanda ake cewa da officer su ne jami'ai wanda suke rubuto rahoto su sanar da ma'aikatan domin a tabbatar da cewa an tai tare da haɗin gwiwar sarakunan wannan yanki da shugabannin karamar hukuma da dukkanin wani mai ruwa da tsaki akan wannan yanki a tabbatar cewa lalle abin da aka ce ya faru kuma ga mutanen da wannan su ne a matsayin yan gudun hijira daga nan kuma sai a yi tunanin matakin da za a dauka domin a tabbatar da cewa an taimake su akwai abin da ake cewa relief wanda kamar da muka sha ambata shi relief bai wuce ka taimaki mutum na wata shida ba akwai kuma tsari shi kuma na livelihood wanda muna da hulɗa da kungiyoyi daban-daban da hukumomin gwamnatin tarayya daban-daban wanda ake irin wayannan taimakon na sha'anin da ya shafi harkar inganta rayuwar mutum kamar ka bashi injinin nika ko ka bashi tailor dinki ka dai inganta rayuwar shi zaman to ya dogara da kanshi ko kuma yana da wata sana'a da yake ko ta harkar tela amma in dare ya tashi to sai a sa misali sai a bashi generator don akwai irin wayannan hudun kuma su ne tsare-tsaren da ake ba kawai yan gudun hijira ba kuma akan yawaita duba mabukata da ake cewa vulnerable population wanda ba lalle bane a ce kuma yan gudun hijira ne dole yan gudun hijira suna cikin wannan tsari kuma akwai wanda su mabukata ne su ma ana kallon su akai-akai ana dubawa kuma ana daukar record yanzu da zaka je makata zaka samu akwai rubuce-rubuce da dama da aka kawo daga kananan hukumomi daga sassa daban-daban suna jiran a ga irin taimako da tallafin da ya kamata a basu domin rage radadi idan kuma Allah ya taimake mu muna cikin tsarin wannan tsarin na livelihood na inganta rayuwa shi ma sai ka ga ya kasance muna da record na an yi daya an yi biyu an yi uku Ministry Agency of Nigeria su ne shaida
malam Bashir tunda kai dan jarida ne na imanin wata kila in ana yi ko ba a yi ka sani kamar me zaka ce dangane da matakin taimakon da ake waɗanda wannan abin ya shafa da kuma wadatuwar sa?
Tabbas ni sheda ne game da ayyukan da gwamnatoci ke yi, musamman gwamnatin jihar Zamfara da turu ita ma'aikatar jinkai da walwalar jama'a da kuma gwamnatin tarayya. Ba wani wanda ya isa ya zama sheda ga aikin da suke wanda ya wuce ne, saboda duk ayyukan nan ita hukumar NEMA ta ƙasa da Refugee Commission da kuma hukumar ita Zamfara State Ministry for Humanitarian Affairs and Social Development tare da mu suke aiki, duk inda suka sa kafar su muna sawa, duk wani abu zai shafe su zai shafe mu. Wannan suna yi, ana bada tallafi ga mata, kananan yara, kayan sawa, abinci, sako yana isa, sai dai 'yan matsaloli wanda ba a rasa ba. Ka san idan ba Allah ya abu da kanshi ba, to bai zuwa 100%. Sannan Hausawa sun ce idan dambu yayi yawa bai jin mai. Wani lokaci kai kanka
kan sa man da yawa zai jai.
To muna fatan manya zo da yawa. Ai yanzu abinda muke fata, musamman wannan taro da aka yi Sokoto, kaga ai an hada masu ruwa da tsaki ne kacce kam akan matsalar tsaro. So idan irin waɗannan tarurruka ana hada dan jarida da mai martaba sarki da shugaban kungiyar da tallafi daga kasashen waje da jami'i daga hukumar gwamnatin tarayya, da yanzu jiya nan gwamnatin Sokoto, sakataren gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Bello Sifa ya kaddamar da wannan taron. Kaga ya zo ya yi jawabai, mun yi interacting da shi, ya gaya mana manhohinsu, mun hada mai matsalolin al'umma. Shi ya faɗi manhohinsu, mun hada mai matsalolin al'umma. Shi ma shugaban wannan kungiya ta international shi ma ya zo ya jawabai da manhohinsu. Mu 'yan jarida mun yi, sarakuna sun yi, mata kungiyoyin mata sun yi. So kaga in ana haka za a san matsaloli a dinki insha Allah idan aka ci gaba da yin haka taruka irin haka. To ko dai dambun nan bai ji mai complete ba, to insha Allah za a samu sassaci sauyi fiye da inda aka fito.
Malam Mushir, babban abin da zai zo zuciyar mutum in aka ce Zamfara shine maganan yan bindiga din nan. Kamar ku Zamfarawa wannan abin yana muku kaikaya zuciya?
A kai ku ai malam, duk lokacin da aka ce babu zama lafiya musamman irin jihar Zamfara da muna da yaqini, masana tattalin arziki, masana mulki sun tabbatar da babu jihar da ta yi arzikinta a Najeriya. Wanda ana ganin cewa da jihar Zamfara za ta zauna lafiya, kuma arzikin da Allah ya nade a cikin kasar Zamfara tun daga abin da shafi bangaren noma, ya shafi bangaren ma'adinai, ba magana Najeriya ba, magana Afirka aiki. So kaga dole mu damu saboda arzikin da margayi Janar Sani Abacha ya kirkiro jihar Zamfara sanadiyar ta, bai yanzu ba muga ya fara tasiri ga al'ummar jihar Babali kuma ƙasa Bali ai magana ta bada tata gudunmuwa a tattalin arzikin duniya. So kaga dole mu damu, dole mu ji bakin ciki kwarai da gaske. Shi yasa kullun ake daukan matakai na addu'a, kullun tunanin kuwa ya za a yi wannan matsala ta kai ƙarshe. Ga ƙasar noma babu kalan noman da ba a iya yi Zamfara, saboda ƙasa mai albarka da Allah. Malam ina tabbatar ma da yashin jihar Zamfara na musamman, saboda daga kudu za a zo ana diba shi, ana zo ana kasuwanci da shi. Ƙasa wannan ta Zamfara balanta da kuma irin duwatsu da ma'adanai da ake daita. Ina faɗa ba, in kana neman inda Allah ya aje albarka tu, in ka duba wannan yanki na Northwest ko to jihar da tsakiya ita ce ai jihar Zamfara.
Madalla jama'a masu saurare, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
Malam Saka, misali kaman ku 'yan jaridu, kamar wajen bada labarin waɗanda wannan tarzoma ya shafa musamman, kamar menene rawar da 'yan jaridu kuma ta taka wurin isar da wannan sakonnin?
Ai 'yan jaridu rawar da muka taka ba ta karbuwa. Ban tunanin akwai wata hukuma za ta yi kididdiki gudunmuwar da 'yan jarida da bada ba game da matsalolin da ke gudana jihar Zamfara, saboda duk wani labari da ke fita daga jihar Zamfara ta jarida ake wada shi. yada shi ko dai ta kafafin yada labarai da aka sani ko kuma waɗanda an sabbi yanzu na yana gizo ko kuma na ƙasa da ƙasa kamar irin Voice of America, BBC da sauransu. Akwai kuma hukumomi waɗanda suna haɗa kai da ƴan jarida bayanai na fita yanda ya kamata, musamman kamar kaga ita hukumar humanitarian. Akwai bayanin da in ka fitar da shi zai tarwatsa aikin da hukuma ke yi don ya lalata aikin. To yana cikin abin da muka koya a wannan taron ƙarawa juna bita da muka yi na kwana biyu, wanda kai ɗan jarida za ka yi ka taimaka ga zaman lafiya, da in ma kana son a taimaka ma wani yanki ko kuma wasu al'umma da ake ganin an bace ko kuma an manta da su ko kuma ba su da baki, to ta wace hanya za ka taimaka musu? Ta hanyar ba a zo gyaran gida a tsone ido ba, a'a, ta hanyar yanda za a inganta shi kan shi yada labarin, a yada shi yanda zai taimaka ma hukumomi su fahimta da kuma duk wani wanda ya kamata. Sannan ina so in gaya maka, yau matsalar jihar Zamfara wallahi ta wuce a zura ido ga gwamnati ta jiha ko ta tarayya ko ta ƙasa da ƙasa. Wallahi al'umma sai mun zauna muna da masu arziki sosai cikin jihar, ya kamata a fito a yi abin da ya kamata.
Kafin mu zo kan wani abin da ya kamata a yi, Malam Bashir, idan muka duba yanda zaka magana a matsayinka na mai riga biyu, kai dan jarida ne kuma kana aiki a ma'aikatar jin kai, yanda ƴan jaridu suke ɗaukan labarin abubuwan da ke faruwa a Zamfara, a matsayinka na ƙwararren ɗan jarida, ka gamsu ana yin abin da ya kamata?
A'a, ban gamsu ba, saboda akwai kullum abin da muke cewa, kamar misali mutanen nan da ake gani suna dogara ne da mafi yawancin bayanan da ake badawa. Wato wani lokaci idan abu ya faru, so mukin a ce misali za a yayata shi, kalan yayatawa buƙatar kowa da ya sani, a'a, gwamma a kalli menene mahita, idan na yayata menene zai haifar. Waɗanda suke da ruwa da tsaki da suke da alhaki wurin tabbatar da aminci a jihar Zamfara su kawai zai sama, koko kowa ma zai ji da masoyi da maki, so kaga akwai buƙatu. Wannan tunanin da zaka yi shine ake magana, duk yana cikin abin da aka koya mana a yau, ko aka ƙara inganta mana tunanin mu akai da ake faɗa strategic communication. To kaga akwai buƙata a ce duk abin da za a yi sai an kalli irin wani irin me zan yi a cikin ni, zan wace irin nasara zan samu idan na isar da wannan bayani. So kaga dole duk yanda za a yi ya zamanto an shirye abu daidai da tunanin masu ruwa da tsaki, ma'ana masu ilimin da sun san cewa ba wai ya kasance wanda bai ma taba zuwa makaranta ba, ya ji kallon rahoton da kai ko kuma ya karanta, ko ya ji aka karanta rahoton da ka rubuta zai gano cewa kawai kamar dai abin na burge ka, kana so kawai kai ta bada labari, a'a, amma dai bukata ya zamanto an bada labari, ba a ce ka a bada labari ba, a bada labarin matsala, amma dai ya zamanto sanda zan bada labarin nan na matsala ya zamanto mi an manufata kuma wace nasara nake tunanin zan samu.
Ina fahimce ka, kamar zaka so ga an fi mai da hankali wurin samun maslaha ba ya ita matsala ba.
Kwarai da gaske a samu maslaha, kuma misali duk lokacin da aka ce yau ga matsala ta faru, to kawai kana dauka ajiya ma matsala kaza kaza ta faru a gari kaza da sauransu, to ko menene rundunar sojan kaza ko kuma rundunar ƴan sanda ko kuma su iya masarakuna me suka nan take, sai aga ka shirye wani abu da duk wanda yake da ruwa da tsaki ya faɗi me suke yi akan matsalan nan, tunda kwanan baya kila sun ce kaza, yau kuma sun ce kaza, matsalan nan ta zo ta sake faruwa. So wannan zai sa mutun ya ma tashi, saboda kana tuntuba shi akan abin da yake haƙƙin shi ne, ma'ana mandadin shi ne, ya san cewa bari ya yi tunani ya maza ya yi abin da ya kamata ya sauke nauyi, saboda ya san ko yaushe ne dan jarida, wani dan jarida na iya zuwa ya tunkare shi me yayi akan wannan abin da yake haƙƙin shi.
Malam Isaac, da ke kai dan jarida ne, idan muka duba wannan bayanan na shi Malam Bashir, wani lokacin wani zai ce idan ba an faɗa girman matsala ba, hakan ba zai ja hankalin mahukunta su dauki matakin da ya dace ba, ka ji da wannan ra'ayin?
Eh, to bayanan shi daidai suke wani lokaci, kuma ka san tunda shi yanzu bangaren gwamnati ne, kaga ba zai so a yi bayanan da ke tallata manufar gwamnati kawai. So kuma kaga shi dan jarida yana da haƙƙi da gwamnati da wanda ba gwamnati ba, mutumin da aka ce makoman ma ko kuma al'umomi. So ita kamar yadda inda yake da gaskiya kuma shi ne aikin jarida. Yanzu ana kokarin duniyance a ba da karfi ga aikin jarida na ci gaba, abinda ake ce ma development journalism a turanci. Ba wai in kana dan jarida abu ya faru ko kuma kai yo bincike akan abu, so abinda ake fata karshe solutions journalism da ake magana, a samar da mahita. Idan kai aiki kai dan jarida a wannan yanayin ko kuma binciken da kai ko wani aiki, idan ba a samar da mahita ba, to kamar baka taimaka ba, a'a, ba wai ka yada abin da ya faru ba, a'a, ya za a yi? Shin aikin ka zai taimaka a samar da mahita ga wannan matsala? So shine ake ta kokari kuma yana cikin abinda muka koya kwanan nan biyu yana cikin ina ga ayi muna ma seminar an gaito masana musamman hadda mai ba shugaban kasa shawara akan fannin yada labarai na print media Abdulaziz ya zo sun gabatar da bayani cikin bayanan shi magana solution journalism wanda gaskiya aka fata ta kamfanin dalilin labarai yana cikin labaran da muka yi ba ƙarhi ya zai a samar da mahita to kuma gaskiya abu ne mai kyau ni na ilmantu da wannan kuma yanzu in aiki na zai za a ƙara ganin canji ga aiki na na fahimci lalle tabbas in dai aikin jarida zai sa a hada ne da sarki da shugaban wata kungiya wadda in ba aikin jarida ba zan hada shi ba to ni ko akwai nauyi ga kaina wanda zan kawo wani sauyi ta aiki na don al'umma su samu zama lafiya dama shi wannan shirin da ake Kaduna da Zamfara wanda ya shahi Northwest gabaɗai na samar da zaman lafiya shine ke haifar da ingantaccen adalci idan aka ci gaba da waɗannan manufofi da aka tantar da mu to ƴan jarida zamu ba da gudunmuwa mai ƙarfi ta wannan bangare a samar da al'umma wadda za a samar da adalci da zaman lafiya da walwala ci gaban tattalin arziki da siyasa mai inganci abin da ake cewa good governance inda za a ilmantar da inda za a yi siyasa wadda za ta haifar da jin sauki ga talakawa matsalolin da suke fuskanta.
Wannan Bashir idan muka duba yanda aka yi ta maganganu dangane da yanda ya kamata a ce ƴan jaridu su tafiyar da ayyukansu na jarida dangane da abun da suka shafi tarzoma da rashin zaman lafiya da sauransu kamar takamaiman da kake koyi a wannan taro.
Abubuwan da na koya ai ba su da iyaka don ba zan iya kawo su ga baki ɗaya ba amma dai su wannan horarwa da aka yi ta ƙara natsar da ni akan tunanin da nake da shi game da sha'anin sanya hikima ma'ana strategic communication da kuma amfani da wisdom basira ka da tunani mai zurfi duk lokacin da zaka dauki alƙalamin ka ka azaga takarda da sunan rubuta wani abu ko kuma ka shiga studio a matsayin ka nan mai magana a gidan radio ko mai shirye-shirye a gidan radio ko mai shirye-shirye a gidan television wannan ya ƙara ƙarfafa ni ya ƙara natsar da ni akan cewa duk abin da zaka rubuta ya tabbatar da cewa ka sa wata hikima don tunanin cewa wani irin ci gaba wannan labari ko wannan shiri zai haifar don ci gaban al'umma.
Wannan taron an yi maganar cewa wani lokacin ƴan jaridu sukan taimaka wurin ƙara dagula matsalar nan kamar tana ƴan jaridu suke taimaka wurin bata sha'ani a Malam Isa
yaɗa bayanin da bai da inganci yaɗa bayani da manufa ta ɓangaranci ko ta siyasa ko ta ƙeta irin ta ɗan adam ko kuma mutum ya yi aikin jarida a jahilci kamar yadda Bashir ya magana da lokacin da ka aza bironka za ka yi aiki don shi biro nan na jarida ƙarfi ne da shi yana iya rusa ƙasa yana iya gyara ƙasa so kai ka sa matsayinka na ni ne as agent of change kai wakili kake da ake expecting ka kawo change a al'umma to ta wace hanya za ka kawo change so gaskiya ta hanyoyin da ake bi akwai hanyoyi da dama da ake yada in bayanai waɗanda ba su inganta ba da kuma bangaranci duk suna cike abin da aka koyar da mu aka ƙara mana ilimi akai to amma ka san bankaci hanzarin al'umma ba ka san yanzu yanayin da muke ciki na yanar gizo gaskiya muna cikin al'umma gaba ɗaya na cikin hatsari saboda wannan ci gaban da aka samu na yanar gizo saboda kowa ya zama ɗan jarida kai kana can kana ƙoƙarin kai aikin jarida ingantacce ka samu labari ka tantance shi wato balancing kenan wani ka dubi implication da kuma gyaran da zai kawo ga al'umma wani na nan cikin ɗaki ne kwanci da ya samu bayani bai san ina ya hito ba ya yada kuma al'umma za su ɗauke shi a matsayin hatsari to wannan a matsayin labari to wannan ƙalubale shi ke haifar da mafi yawanci yanzu na ba al'umma a same su je su duba mafi yawancin labaran da ake yadawa na ƙanzon kurege za ka isku cewa duka labaran nan labarai ne waɗanda na fito daga kafafen da ba na dubin da ba su bin doka da oda ma'ana sabbin kafafen nan na yada labarai ana unhwanu da su ba yanda ya kamata ba na ce duka ba akwai masu yi saboda a yanzu kowace ma media waɗancan da ake cewa traditional media duk suna nan ai sun sare da zamani sun bi zamani to amma gaskiya saki abun tunda ba wani tsari da ake bi ba doka mu tunda ɗake shi wannan freedom of information ya ba mutane dama doka ta magana ko yanci na magana albarkacin baki ya ba mutane dama suna yada labaran da na taimaka wurin ta'azzar yau fa ta kai ga har bayanan da ake samu daga miyagun mutane ana yadawa ai kai baka sani baka yada manufar su labarin nan ka ƙara ƙarfafa su ne ka inganta su ka yada manufar su ga al'umma
Alan Bashir idan muka duba kungiyoyi irin su Alliance International kamar ta yaya ne irin rawar da suke takawa zai taimaka musamman wurin samar da sauki waɗannan masifo da ke addaban wannan yanki
a gaskiya suna kokari kwarai da gaske kuma suna taka muhimmiyar rawa kaga kamar za a ce suna me ake cewa suna complemented suna da wani tsare-tsare da wani kuduri da kafofin yada labarai mallakan gwamnatota ko abinda gwamnatota suke yi da kuma kafofin yada labarai masu zaman kansu suke kokarin yi su kuma kaga su ma suna zuwa da wani tsari wanda ke ƙara haskaka tunani da ƙara wankin kwakwalwa da ƙara kwarantar da waɗanda suke mahalarta irin waɗannan shirye-shirye da suke shirya gaskiya suna kokari kwarai da gaske kuma muna fatan za su ci gaba da irin wannan kokari kuma ya kasance kokarin nasu daidai yake da kishin ƙasa da kuma kishin al'umman mu yake kasance bai saba ma wani tsari wanda ya saba ma tsarin ƙasar mu ba da kuma al'umman mu
a ƙarshe Malam Isaac kamar ya zaka so ga aikin jarida ya kasance a irin wannan yayin na tirzoma
gaskiya to aikin jarida aiki ne mai kyau kuma wanda yake da lada dazu cikin bayanan da aka gaya mana an gaya mana akwai shugabannin addini suka yi magana bangaren addinin musulunci da da addinin kristanci duk sun yi mana bayanin yanda aikin nan yake yana da asali tun daga can magabatan mu manzanni har zakwa yau to aikin inda ana yin shi zan so matsayina dan jarida aikin jarida yafi inganta he da kowane aiki da ake bisa ban kasa saboda ni na waye gari dan jarida kuma aikin nan na jarida yana da albarka so a samu changes a samu dokoki da yawa da za su canza matsalolin da ake samu a yi shi bisa ga ka'ida doka da oda sannan dan jarida ma a bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ga al'umma dan jarida in ka bashi muhimmanci zai ma'ana yanzu wannan kungiya ta International Alert da ta gaito yan jarida sai ta hade mu da sarakuna ta hade mu da da kafafe na yada na jinkai na kasa da kasa da kuma na kasa yanzu kaga dan jarida ya fance lalle ina da kima ina da muhimmanci aiki na kuma an gaito wani malami kila daga jami'a ko daga wata cibiya ta duniya wanda zai zo ya gaya min cewa ga aikin nan yanda yake sahihin yan jarida irin su Abdulaziz sun zo sun yi bayane masu inganci irin su Muhammad Abdulaziz sun zo Abdulkadir Muhammad Abdulkadir wanda kowa ya san tsohon dan jarida ne wanda ya bada gudunmuwa ga matsalar tsaro sosai ta kafa ta NTA da ya aiki ta television ta kasa so ya kamata a ce an samu inganci sosai to zan fi su kowa son aikin nan na injin jarida inganta to kira ga hukumomi musamman ita gwamnati da kungiyoyi na jarida da muke ciki su yi yanda za a yi inganta aikin nan a samu dokoki daga gwamnati wanda za su taimaka ga tace a yada bayanai to za ga aikin zai yi kyau
Malam Bashir kamar a kalmar ka ta karshe kamar kai ya zaka so ga cewar makomar bada agaji da kuke a gwamnatance da kuma na kungiyoyin da ake cewa NGO din nan
to kawai ba mu fatan mu ci gaba da bada agaji sanadiyar matsalolin tsaro kamar yan gudun hijira mun yi so mu ga kullun ana kokarin inganta rayuwa so muna fatar da mu da sukannin su wayanda suke kokarin taimaka mana da tallafa mana da horo don ƙara sanin makaman tsarin da ya kamata a bi wurin gudanar da ayyuka na jinkai da kuma inda suke bada nasu tallafi kuma su zo da wani tsari da suke da shi wanda su zo a tantance a tabbatar da gaskiyar su ta hanyar jami'an tsaro da sauransu su ji su ci gaba da gudanar da ayyuka sun kan al'umma so muna fatar kowa zai sa kishin kasa kuma ya sa kishin al'umma yayi abin da ya kamata ya zamanto da gaske da gaske abin da ake nufi humanity din al'umma dan adam din shi dai ake nufi kada a ga ya tagayyara ko kada a ga ya tabbata cikin matsala
to malaya muna godiya kwarai da gaske
Sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya